ranar 'yancin aikin jarida da ke matsayin ta yin bitar yanayin da fannin ke ciki ta zo wa 'yan jaridar yankin Sahel a karkace. Zancen nan da ake wasu 'yan jarida biyu na tsare a hannun mahukuntan Nijar da suka hada da Usman Tudu, wanda a baya ya rike mukamin mashawarci ga shugaba Isu Muhammadu da shugaba Muhammad Bazoum da mawallafin jaridar Lanketer Sumana Idrisa Maiga. Ana zargin 'yan jaridar da rubuta labarin da aka kira mai barazana ga sha'anin tsaro. Kungiyar Onimed mai alhakin zuba ido kan ayyukan kafafen labarai da shiga tsakani a tabakin shugabanta Jafar Mamman ta damu da abinda ke faruwa a kasar da a wani lokaci ta sha yabo sakamakon sakarwa 'yan jarida mara.
Ko gwamnati ko wani dan kasa wanda da yake jin dan jarida ya tsangwamce shi, to na farko abinda kuke iya yi shine ku rubuto gaskiya ku kawo mishi doliyarsa. To kaga kun wanke kanku ba tare da kuce ba na an kama dan jarida, an yi takarruwa rana kuma sunan kasa ya baci. A duk lokacin da ake kama 'yan jarida zaka ga ana zana ta cikin kasashe masu muzata ma 'yancin dan adam, komawa ba ya ce ba karama ba.
Wata matsalar da ta karu akan waɗanda 'yan jarida ke fuskanta a yau, wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don cin zarafin 'yan jarida da nufin huce takaici a bisa zargin bada labarin da basu ji daɗinsa ba. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Info Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar 'yan jarida mai kula da tsaro da zaman lafiya RGSP.
Kai aikin kan dan jarida ba kai aikin kan dan jarida ba, in baka ga abin da suke son su ba, kai mutum ne wanda ya kamata a sanya da ra'ayi daga cikin kasa, ko a kire ka ko a maka sako na WhatsApp na a maka barazana. Nauyin kare al'umma kasa da dukiyoyinsu ya rataya lauyan hukumomi, shi ya samu muke ma kira ga hukumomi su ɗauki matakai na su magance mana wannan barazana da wasu daga cikin magoya baya ke mana.
A Burkina Faso kuwa gwamnatin rikon kwaryar kasar ta kaddamar da matakan rufe kafafen kasa da kasa bayan da suka bada labarin da ya fito a rahoton Human Rights Watch kan zargin jami'an tsaro da kisan wasu farar hula, yayin da a Mali aka sakawa kafafen labarai takunkumin da ya hana musu bada labarin da ya shafi ayyukan 'yan siyasa a bisa hujjar dakatar da ayyukan jam'iyyu. Lamarin da a fili ke gwada girman koma bayan da ake fuskanta a yankin da ke matukar bukatar ayyukan fadakarwa game da matsalolin tsaro. Malam Zabairu Sule shine shugaban kungiyar ANP ta mawallafan jaridu ta kasa.
Barazana da ake aikin jarida ana haɗin jarida ya aike shi, dama ce za a ba ga wannan masu shiga yanar gizo su yi ta wallafa labarun ƙarya. Kai yau koda dan jarida ya nemi yana son ya je ga yanda ake yaƙi na ya kamata a ce sun dauke shi an tare shi an gwada mishi.
'Yancin aikin jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki ma'auni ne na mizanin demokradiyya a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin farar hula, abinda ke zama tamkar wata hanyar zuba ido kan ayyukan gwamnati da yadda za a gudanar da lamuran mulki a ƙarƙashin doka da mutunta 'yancin talaka. Shimfiɗa kyakkyawar mu'amala da 'yan jarida abu ne da ya wajaba ga gwamnatocin mulkin soja a matsayinsu na waɗanda suka sha alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa.
Shugabanni na mulkin soja su gane da 'yan jarida ko aikin jarida ba maƙiyansu ba ne, abokan aikinsu ne wanda ke kama musu, tunda babu 'yan jarida yau da za a cewa bai son ƙasa shi.
A sanarwar farko da suka fitar, sojojin majalisar CNSP sun jaddada aniyar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta yi na'am da su. Gwamnatin rikon kwarya ta hanyar ministan sadarwa ta shanana ta aniyar baiwa 'yan jarida damar yin aiki ba tare da wata tsangwama ba, sai dai rufe cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mataki ne da ake ganin ya haddasa koma bayan mu'amala a tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyoyin 'yan jarida a wani lokacin da ƙasar ta bullo da wata sabuwar tafiya da ke hangen kwato 'yancin kai na zahiri daga turawan mulkin mallaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.